Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Wanda ya daidai da karfe 4 da rabi na yammaci a gogon gundumar Colombia. A wannan ranar Talatar 27 ga watan October shekara ta 2020. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikin mu, muka sake dawo muku. A cikin shirin za ku ji cewar kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya daura alhakin karancin mai akan zanga-zangar da aka gudanar a kasar. Haka zalika jami'an tsaro na ci gaba da bibiya da kama waɗanda suka farma baitul malin gwamnati a jihohi daban-daban don ɗibar ganima. A jamhuriyar Nijar za ku ji cewar wasu 'yan ta'adda sun yi awon gaba da wani ba a mulki. Duk bayan waɗannan muna tafe da labaran wasanni a takaice bayan rahotonmu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya. Amma duka mu kai ga waɗannan sai mun fara jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna Bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litinin, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlanivimab a kansu ba. Maganin wanda wani kamfanin harhaɗa magungunan Amurka mai suna Eli Lilly da wani kamfanin magungunan ƙasar Canada mai suna Abslara suka ƙirƙiro wani ɓangare ne na salon jinyar da ake yi ta wajen ƙarfafa garkuwar jiki, wanda wani sa'in ma kan yi aiki kamar garkuwar jikin a wajen yaƙar cutar. Don haka masu ilimin kimiyya suka yi tsammanin cewa zai iya kashe cutar ma. Maganin ya yi kama da irin wanda aka bai wa shugaba Donald Trump lokacin da ya kamu da COVID-19 a farkon wannan watan. Hukumomi a Buenos Aires, babban birnin ƙasar Argentina, sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta daƙile yaduwar corona, wanda hakan ya bada damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni 7. A ƙarƙashin sabuwar dokar, an yarda kashi 25 cikin 100 na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga, tare da tabbacin wuraren na da iskar shaka a wadace. Kafar labarai ta AP ta ce sassauta tsaurin matakan daƙile yaduwar cutar corona ɗin ya biyo bayan raguwar cutar a babban birnin ƙasar ta Argentina. Wani ban mai ƙarfin gaske ya tashi a wata makarantar Islamiyya a arewa maso yammacin ƙasar Pakistan a yau ɗin nan Talata, ya hallaka mutane aƙalla 8 baya ga raunata 130 da ya yi. Jami'an 'yan sanda sun ce bom ɗin haɗin gida ya tashi a wata makaranta a birnin Peshawar yayin da take cike makil a lokacin darussan safi. Wani hoton da aka ɗauka da wayar hannu ya nuna wani malami na koyarwa kan wasu ayoyin Alkur'ani mai tsarki ga musulmi lokacin da bom ɗin ya tashi a makarantar ta Jami'a Zubairiya Madarasa. Wani jami'in 'yan sanda mai suna Mansur Aman ya ga manema labarai cewa an ɓoye bom ɗin ne a wata jakar da wani ya bari a makarantar. Majalisar Dattawan Amurka ta amince da naɗin alkali Amy Coney Barrett ta kotun ɗaukaka ƙara ta zama alkali a kotun ƙolin ƙasar da ƙuri'u 52 akasin 48 da daren jiya Litinin. 'Yan Republican a Majalisar Dattawan Amurka Susan Collins ta bi sahun ɗaukacin 'yan jam'iyyar Democrat wajen kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da tabbatar da naɗin Barrett. Dama Collins ta ce ba za ta kaɗa ƙuri'ar amincewa da naɗin na Barrett ba, saboda ƙuri'ar ta yi kusa da zaben shugaban ƙasa da za a yi a sati mai zuwa. A cewar kafar labarai ta AP, babu wani alkalin kotun ƙolin Amurka da aka taɓa tabbatar da naɗinsa da ƙuri'u masu yawa haka, ba tare ma da goyon bayan 'yan jam'iyya marar rinjaye ba a cikin shekaru 150. Ana kyautata zaton a yau ɗin nan Talata. Mai shari'a John Robert na kotun ƙolin Amurka zai rantsar da Barrett, wadda ita ce rantsuwa ta biyu a gare ta a wata keɓaɓɓiyar hidima a kotun ƙolin Amurka. Wannan ya biyo wata hidima da aka yi a fadar White House da daren jiya Litinin a lokacin da mai shari'a Clarence Thomas ya rantsar da ita Barrett. dan kasuwar kasar Rwanda din nan wanda ake zargin sa da daukar nauyin kisar kiyashin da aka yi a shekara ta 1994 an garzaya da shi kotun manyan laifuka ta kasa da kasa dake birnin Hague don fuskantar shari'a. Kotun manyan laifuka din ta Majalisar Dinkin Duniya ta fadi a wata takardar bayani ta ji Litini cewa Felician Kabuga dan shekaru 87 zai fuskanci shari'a nan ba da dadewa ba. An garzaya Hague da Kabuga ne daga kasar Faransa inda ya buya na tsawon shekaru 22 kafin aka kama shi a wani wuri daura da birnin Paris a watan Mayu. Lauyoyin Kabuga sun so a yi mar shari'a kasar ta Faransa, to amma a watan jiya sai kotun kolin kasar ta amince a wuce da shi Hague.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni, inda za mu fara da birnin tarayya Abuja. Kamfanin man fetur na Najeriya, wato NNPC, ya daura alhakin karancin man fetur da ake fuskanta a kasar. Ga sakamakon zanga-zangar neman kawo ƙarshen sashen rundunar 'yan sanda ta SAS da aka kwashe tsawon makonni ana yi, lamarin da ya rikide zuwa ga wasu ɓata gari suka shiga zanga-zangar tare da yin ɓarna. Wakilin muryar Amurka Halima Abdulrauf ta aiko mana da ƙarin bayani.
An dai fara fuskantar ƙarancin man fetur a babban birnin tarayyar Najeriya da birane makwabta ne tun ƙarshen makon da ya gabata, inda wasu 'yan ƙasar ma suka daura alhakin zanga-zangar 'yan SAS. Mazaunin Abuja Malam Abdulkadir ya bayyana yadda ya bi dogon layi da ya fada sakamakon ƙarancin man fetur.
Gaskiyar magana ana shan wahala. Ko zan koyi maki ba, yanzu dinan naje na sha mai, amma da naje gidin hedi na ba su 1000 kannan suka bude min na shiga na sha mai din. To ni dai abin da na sani kawai naga 159 ne, haka na sha gaskiya. Ina ra'ayina ina ganin kawai masu wannan zanga-zanga su kawo wannan damuwar, tunda ba gwamnati ne ta kara kudin mai ba. Ni da gwamnati, gwamnati anan ba ta da laifi. Sai dai abin da zan faɗa daga ƙarshe, Allah tabaraka wa ta'ala zauna na ƙasa lafiya.
Wani ɗan bumbulutu mai suna Muhammad Rabu ya bayyana ra'ayinsa akan ƙarancin man fetur ɗin.
Abin da zan ce bangaren ƙarancin man da ake fuskanta a garin Abuja ba wai wani abu bane, wannan zanga-zangan ne ya kawo mu shi, saboda ba hanyar da za a dauko mai a shigo mu da shi cikin gari a kawo mu shi, mu ma mu ji daɗi mu dan wadata kowa ya samu. Kuma kin san a wannan time muna cikin wani yanayi na rashin kuɗi, kashe-kashen jama'a, ko ina zaki ji wannan an kashe wannan an kashe wannan. Munan da 'yan gudun hijira ne, da kawai mu muka baro muka gudun hijira muka zo Abuja. Shi yasa nake ƙara kira ga shugaban ƙasa ya tsaya tsabbe duba da kyau, ya taimaka ma talakoki, kuma ya taimaka ma matasa da aikin yi.
Ɗaya daga cikin ma'aikatan gidan man azumin a unguwar Area 11, Aliyu Muhammad, ya danganta ƙarancin man da ake fuskanta da haka.
To mafi yawancin ƙarancin man fetur a Abuja saboda masu zanga-zanga ne, saboda sun yi ƙone-ƙone a Lagos, kuma sun yi wa mutanen mu rashin mutunci, musamman da babunmu. Saboda haka yanzu mafi yawancin direbobinmu suna tsoron su je su dauko kayan a ca, kuma sannan ga rashin kyan hanya a Neja. Kuma ko da ma mutanen sun dauko mai kafin su zo za su dan bata lokaci, amma dai na san daidai su nan Allah da wannan abin zai wuce. Gwamnatin tarayya ta dauke da kan matakan da ya kamata su dauka akan wannan abubuwan da suka faru shine kawai.
Mazaunan birnin Abuja dina bin dogayen layuka kafin su samu damar cika tankunan su, inda yan bumburutu ke sayar da litan man fetur 4 daga naira 1,000 zuwa 1,200. An dai fara zanga-zangar lumanar 'yan SAS ne a ranar 8 ga watan Oktoba da muke bankwana da ita, lamarin da ya rikide zuwa tarzoma daga bisani har ya kai ga farwa ma'ajiyoyin kayan abinci na gwamnati wanda ake danganta da na COVID-19 da kamfanoni masu zaman kansu da wasu bata gari ke yi a sassan kasar daban-daban. Duk kokarin ji ta bakin kamfanin NNPC da manyan dillalan mai a Najeriya da ya ci tara. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Allah ya kawo muna mafita. A daidai lokacin da ake ci gaba da cafko waɗanda suka yi ɓarna da wasoso a jihar Adamawa lokacin zanga-zangar kawo ƙarshen rundunar 'yan sanda ta SAS, kawo yanzu an bankaɗo cewar sama da taraktar noma 110 ne aka yi awon gaba da su, baya ga asarar da kamfanonin sarrafa shinkafa suka yi a jihar. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nan wasu matasa kenan a Yola fadar jihar Adamawa yayin da suka yi wasosun tractor noma, batun da yanzu ma ke ci gaba da ja cece kuce da kuma tafin alatsi ne na yadda aka barnata wasu wuraren ajiya na gwamnati da kuma na wasu 'yan kasuwa. Waɗannan tractocin dai ba fa mallakan gwamnati ba ne, suna ma cikin rancen da aka baiwa kungiyoyin bunƙasa harkar noma ne a Najeriya. Mr. Steven Madwa da ke cikin jami'an kungiyar NECAS wanda haila yau shine ma shugaban kungiyar manoman shinkafa a jihar Adamawa, yace ai musu wasosan tractor kusan 110.
Yan gwamnati ba ta tsaya kai ba, ba wanda zai ci maka ya tsira. Kuma wannan kayakin da ka diba na bace ga namu tun APC, bace ga namu tun PDP. Kowa ya san masa.
Kaman ku a kungiyar manoma, domin bayan na kuna ne ka wasu ma membobin ku sun yi asara, kaman ya a Adamawa ya haga asaran da aka muku.
Ba kungiya na manoma da ba su samu asara a nan jihar ba. Nekas a shiga ofisi namu aka papasa. Nekas a ɗebe taraktoci guda 110 kuma sabbin duka ko in ba tayarwa a yi wani ba ba ta taba shiga hanyar. Wannan guda 110 a ɗebe a Adamu. Rifan a shiga stores namu gaba daya a papasa, a yi luti gaba daya a papasa. Komai za ka je ka je ka samu mudu daya na taki ko wata fom guda daya ba duka wayannan a yi luti. Kuma ba wai Rifan Nekas kawai ba, a'a har da ma har da oda commodities su shi to wannan ba kungiya daya bane ka shafa. Ka shafi mu gaba daya.
Kamar Nekas ita ma kungiyar manoma Auduga an shiga rumbun aje kayakinta da anan ma aka yi barna, kamar yadda shugaban kungiyar manoma Audugan Alhaji Salih Gola mai tabbatar.
Wasu azzalumai waɗanda ba su da kishin ƙasa, ba su son cin gaban ƙasa, sun faɗo wannan gida, suka balle wannan store guda biyu, suka kwashe mana kayayyaki, bi ma'ana akwai irin Auduga, akwai taki, akwai magunguna na miliyoyin nerori. Tsabar rashin imani a labarin da suke tasowa cewa sun yi wannan ne don saboda su nemi abinci. To ki ne ba abinci bane, anguriya ba abinci bane, magungunan gyaran gona ba abinci bane. Saboda haka wannan al'amari ne wanda ya zama abun mamaki.
Kayan nan da suka kwasa anan kayan ku ne koko na gwamnati ne?
Kaya ne wanda CBN ta ba mu bashi mu boye manoma, bashi ne aka ba mu, rance ne wanda za mu boye manoma, shine suka zo suka kwashi.
Kamar asara in zaka kiyasta ta irin asaran da aka yi, kamar ya ka ji miliyan nawa?
Ina ga bare kasa naira miliyon 200 da wani abu ba, 200 da wani abu ba, miliyon 200 da wani abu.
Ya mako zuwa yanzu hankula sun fara kwantawa yayin da ko jami'an tsaro ke ci gaba da cafko waɗanda suka yi wannan wasoso. DSP Suleiman Yahangroje yace kawo yanzu amma cafke sama da mutum 155 da ake zargin suna da hannu a wannan wasoso.
Zabin da ke faruwa dai yanzu a jihar Adamawa, kora ta lafa duk inda ake tsammani a zahirin gaskiya an samu sauƙin al'amari, kuma al'umman jihar Adamawa suna taimaka ma jami'an tsaro irin neman inda kayayyakin da aka yi awon gaba da su domin a samu. Sannan kuma mun samu ƙarin kama mutane 33 wanda yanzu ya kai mutane 155 wanda muka kama, waɗanda aka kama su kuma yayin da gudanar da bincike aka same su da kayayyakin mutane a hannayensu. Har ila yau muna iya kokari dai domin mu tattara dukkan hujjoji da za mu iya tabbatar da kotu domin a yi musu hukuncin doka.
DSP Suleiman Yahangroje kenan kakakin runa na 'yan sannan jihar Adamawa. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola, Najeriya.
Daga jihar Adamawa sai mu leƙa jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan bindiga da ba san su ba suka yi awon gaba da wani ba amurki. Ya zuwa wannan lokaci babu wata masaniya akan halin da yake ciki. Haruna Mamman Bako ya aiko mana da ƙarin bayani.
Waɗansu mutane akan babura su shidda da ba a san ko su wane ne ba zuwa yanzu sun yi awon gaba a garin Masalata da ke kilomita 4 kaccal yamma ga headquarter birnin Kwanni da wani ba Amerike mai suna Philip Walker, abinda ya sa shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Abba Lele kiran taro na musamman na tsaro inda ya bada umurnin gaugota nemo ceton wannan ba American. Daga bisani ya yi mini ƙarin bayani game da yanda wannan lamarin ya faru.
Yau da ba wajen ƙarshe 1:45 akwai masu moto guda 3 sun zo sun aje motonsu nan bayan gari, suka shigo su 6 suka zo garka ta inda wannan Banasare yake ciki da iyalin shi. Nan a Masallata ne suka yi wani ɗan gidansu a cikin garka da suka saya, to a nan suke da iyalin shi kuma da dabbobinsu. Da suka zo suka tambaya su ba su kuɗi, suka ce ba su da kuɗi sai jika 20. Suka ce to ina mai gidan, wani ne responsible? Kiza suka ce shine, yace shine responsible wani Banasaren wanda ake cewa Philip. Walter shine mai gidan sai suka tayi da shi
yanzu ba su bugo waya ba a ce su ce ga abin da suke bukata
yanzu dai ba su bugo waya ba mun Najeriya ne sai su bugo waya
shi dai baban wanda aka dauke ba American cewa da Bruce Walton to shekara ta 2003 ne yake nan cikin garin birnin Gwanni kuma a lokacin da yake ganawa da mu a yau da safe sai ya ce
wa sai Mr. Bruce Walton je suis travailleur ici j'ai une entreprise for fabricating the fromage.
Sunana Bruce Walton ni baban Philip Walton wanda aka dauke mutane guda shidda ne suka zo akan babura watakila hulani ne suka yi awon gaba da shi da farko dai sun tambaye shi in akwai kudi yace musu baya da isassun kudi a hannunsa shika 20 ne kawai ke gare sa to ganin cewa sun yi musu karamci suka yi awon gaba da shi
quelques 20,000 francs donc Suite à cela, ils sont partis avec lui.
Shima Ibrahim Egel Hakimin garin Masalata ya yi mini ƙarin bayani game da yanda wannan lamarin ya wakana a garin nasu.
Kamar yadda anka tambaye kanan shi shi wanda anka dauke ya ce duka hillani na. Babu Bahaushe cike ce duka hillani na ya ce kuma suna da bindigogi mayan bindigogi gare su. Mu ba mu iya gane suna bisa mutuna kamar yadda yace da suka tayi da shi gaba ne suka sai suka tayi da shi. Bai ga inda sun kawo mutuna ba. Yace da suka zo mutun uku suka zo suka kewaye wannan guda da bindigogi uku suka tare mata da kanan mijin sun ka tare su kusu uku wadansu ne an ka tambaye shi ina kudi yace bai da kudi amma abinda aljihu ne yace 20,000 a gaji jika 20 sai sun ka ce mai to baka da kudi me yasa ka sai raƙuma yace to tashi mu tahi sai sun ka sashi gaba sai tun je suka tare shi dai ba mu ji labari ne ba har yanzu ba su kiranyo ba bale mu ji abinda sun ka ce suna so abada
to ne dai askarawan jamhuriyar Nijar dake kan wannan iyaka da na Najeriya dake aiki kudda a iyakar Niger da Nigeria din suna can suna neman wannan ba America yanzu haka ruwa jallo Haruna Mamman bako na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
to ubangiji Allah ya bayyana da shi yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin arewa ta tsakiya a Nigeria wanda Mustafa Nasiru Basari ya aika mana
yanzu haka dai al'ummomin da ke zaune a garin Beri ta yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger Nigeria na cikin wani yanayi na tashin hankali a sakamakon yadda ɗan bindiga masu garkuwa da mutane da kuma satar shanu ke auka masu a kusan kowane lokaci ko a ranar Litinin dinnan da ta gabata ma maharan sun kai irin wannan farmaki a garin na Beri al'amarin da yasa aka yi dauki ba dadi a tsakanin su daga mayar jami'an tsaro dake yankin kamar yadda ɗaya daga cikin ƴan banga na yankin ya yi min ƙarin bayani ta wayar salula
barayin suka shigo shine muka tare su don shiga rigan wasu hilani shine muka di su muna musayan tare su an turo mana sojoji amma ba su yi mana amfani ba mun ta musayan tare su je sun kwai shanu suna halbin mu muna halbin su har muka raka su har sai sun mu ya kare dole muka bari suka wuce da shanun nan amma sun kashe yaro guda
anan Beri
yanzu aka ana ko ga yaro nan Beri ba
to yanzu a girman wannan matsala take a wannan yanki gaba daya
a gaskiya girman matsalan nan ta shahara domin yanzu da bamu da bacci mu nan Beri mun kwana 40 da girki ne
suna ta zuwa ne su barayi
kullun sai barayi sun zo mun ta mun shada garki ko jiya sun kwai sun tsara mota biyu sun halisu guda kuma sun kwashi abin ga guda mota guda gaba da sun shige da dajin
wannan al'amari dai ba karamin abu bane a saboda haka akwai matukar bukatar ganin hukumomi sun dauki mataki mai karfi inji wani mazaunin yankin da ya bukaci a saka ya sunan shi
gaskiya abin da zan ce maka shine duk a cikin kwantagora yanzu nan mutane da yawa kanta suna shigowa sun taso daga Beri zuwa cikin kwantagora akwai gidajen da na gani ba misali unguwar gabas ya dauki kusan mutane har 50 an zo an shiga gidajen su an musu walakanci kuma wannan maganar nake gaya maka kafin shigowar waɗannan ƴan ta'addan ƴan sanda da kowa yana da masaniyar cewa za su shigo tun awa 5 kafin su shigo har suka shigo suka yi abin da su gana ba wani dauki da aka musu
kana yanzu mutanen Beri din sun yawanci na kauye sun tsere zuwa kwantagore kenan
sun tsere zuwa kwantagore yanzu haka magana nake gaya maka local game a kwantagore local game ward guda uku suna karkashin ƴan ta'adda ne ward guda uku na gwamnati Masuga da Usallawa duka karkashin bandi suke wannan ward guda uku ba karkashin local game take ba
kamar me yasa kace haka
to yanzu misali da kana zo na gida sai a yi ciniki da kai kaman goro yanzu zaka ka bada kaza kahin ka zo kahin a zauna lafiya a ce za a shigo gari sai ka an ware kuɗi kaza kun taksin kan ko wanga ya baya wanga ya baya wanga ya baya sannan a ba su kuɗi sannan kuma ga wani cikin dajin soja cikin bai wuce kilomita ɗaya ba duk da dajin soja nan ne suke kai mutum su an shi kuɗi.
Na'am, kana nan yanzu suna ɗora ma mutane haraji a yankin ke
nan? Suna ɗora musu haraji duk wanda ke son zaman kanshi da zaman lafiya dole ya bada wannan kuɗi, dole kowa ya bada wannan kuɗi kuma za su bi wanda mai naira 20 mai naira 50 ka za su zo su haɗa su je su kai. In suka kai kuma aje wani gari, haka aka ci zagayen su aka mai da su suna ganin kamar ma ba hukuma.
Suna ɗaura kuɗin da yawa ne?
Suna ɗaura kuɗi da yawa da miliyan goma sha zuwa sama kuma suka ɗauki mutum, akwai matan da suka ɗauka suka kai ta daji, suka kai ta cikin daji ga ta tana shayarwa suka kama ɗan suka sako suka yanke mata nono ruka guda biyu saboda Allah ya nabi.
To amma ta mutu ko?
Bata mutu ba tana nan asibiti. Tana an san magani.
Duka sun yanke mamunan guda biyu?
Duka guda biyu aka yanke su, duka nonon guda biyu aka yanke.
A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger ta wayar salula Alhaji Adamu Usman akan harin na Beri. Ya ce yana gudanar da bincike a kan lamarin, amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da wannan hari. Ko da yake kwamishinan labarai na jihar Niger Alhaji Sani Idris ya ce babu kisa a harin na ranar Litinin a Beri, amma ya ce suna ɗaukar matakan shawo kan wannan matsala.
Matakan da muke ɗauka shi ne kawai tabbatar da cewa an yi tsare-tsare na tsaro daidai gwargwado. Kamar wannan da ya faru kaga cikin yardan Allah ɗaya daga cikin matakan da muka ɗauka ya yi amfani domin ko da suka kawo wannan hari sojoji da muke da su a ƙasa wanda suke zaman ko taka kwana sun yi ƙoƙari sun kore su kuma cikin yardan Allah ba rai ko guda ɗaya da aka rasa kuma ba su ɗauki mutum ko guda ɗaya ba kuma an kora su. Kaga wannan alamu ne cewa lallai matakan da ake ɗauka na tsaro daidai gwargwado ana nan ana samun nasara akan haka. Duk abin da ya taso cikin ƙanƙanin lokaci ana samun bayani ko kafin su kai ga yin wato mugun ta'addancin nasu sai ga an ɗauki matakan.
Amma bayanan da muka samu kwamishina akwai mutum guda da ya rasa ransa a cikin yaran Beri din nan, ina ganin kamar cikin masu aikin sa kai din ne. Ba ku samu wannan bayanin ba kenan?
A'a, ba wannan bayanin da ya zo daga bakin jami'an tsaro ba mutum ko ɗaya da ya rasa ransa.
Na'am, to amma kwamishina ana ta yawan ɗauke mutane gurin nan, sun ce kusan kwana da kwanaki yanzu ba su iya bacci mutanen yankin nan. Me za ku gaya musu?
Kamar yadda na ce ne Aliba Tsari, kaga ai mun ɗauki matakai na tsaro, akwai jami'an tsaro kullum ƙara su ake a yankin nan, ai kaga wannan karon akwai saɓanin yanda da abin ke kasancewa, yanda da suka shammace mu a ce sun zo sun yi aika-aika mai ɗimbin yawa ba tare da an rutsa su ko an kora su ba. Na kaga wannan cikin ƙanƙanin lokaci jami'an tsaro sun bayyana kuma an yi ɗauki ba da har an kora su.
Na'am, amma ko ji an ce an kwashi mutane kusan 18 a wannan wuri, kun samu wannan bayanin?
A'a, ba wannan bayanin.
Shi ma dai kwamandan hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a jihar Niger Haruna Bala Zurmi ya ce gamayyar jami'an tsaro na ƙoƙarin shawo kan wannan matsala.
Alhamdulillahi, jami'an tsaro dukkaninmu kowa na ba da gudunmuwa gurgudun abun da ya sawaka, kama da mu da 'yan sanda da SS da soja da duk wanda adda hannu ko ruwa da tsaki ga abun da ya shahi tsaro. A wannan ana ƙoƙari gurgudun abun da ya sawaka. Ɗaya daga ciki kamar Joint Task Force wanda ake ciki dukkaninmu muna ciki kuma muna nan strategic places kuma ana nan ana yin aiki gurgudu, ana samun information, credible information, za ka ga an yi swing into action domin a yi ƙoƙari a dakatar da matsalan nan kamin ta faru. Idan kuma ta faru a yi minimizing ɗin illat zuwa ga al'umma daga rayukansu da dukiyoyinsu.
Tunda dai masu sharhi suka fara nuna fargaba musamman ganin yadda waɗannan 'yan bindiga suka fara ɗorawa garuruwa na wannan yanki da ke zama mahaifar gwamnan jihar Niger haraji na miliyoyin naira ko kuma su auka masu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
To daga nan bari mu je ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda karshen makon da ya gabata ne aka gudanar da zaben kungiyar alƙallan hukumar ƙwallon ƙafa ta Nipot ta jamhuriyar Nijar din. Mutane biyu ne daga cikin alƙallan na ƙwallon ƙafa na ƙasar da suka hada da Mamman Abdullahi da Hassan Abdu suka yi takara. Daga ƙarshe dai Mamman Abdullahi ne ya yi nasara da ƙuri'u 5, yayin da Hassan Abdu ya samu ƙuri'u 4. Ku dai san cewa zaben shugaban na alƙalai na ƙwallon ƙafa na ɗaya daga cikin ababen da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA da hukumar ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka CAF suka wajaba ma ƙungiyoyin da ke membobin su na ƙasashe daban-daban na duniya da ma na nahiyar Afirka. A ƙasar Ingila a mako na 6 na cigaba da wasannin Premier na ƙwallon ƙafa a ranar jiya Brighton ta yi 1-1 da West Bromwich, yayin da Tottenham da ke da su din goshi ta yi wa Burnley 1-1 da Nimam. A wasannin Premier na Ingila, Everton ce ke matsayin ta 1 da maki 13 da ajiyar ƙwallo guda 5 a raga, sai Liverpool a matsayin ta 2 da maki 13 da ajiyar ƙwallo 1, yayin da Aston Villa ke matsayin ta 3 da maki 12, yayin da Leicester ke matsayin ta 4 da maki 12, Tottenham tana matsayin ta 5 da maki 11. Duk dai a wasannin ƙwallon ƙafa yanzu haka ana cana ci gaba da dafsawa filaye daban-daban na nahiyar Turai. A wasannin Champions League ko club inda suka kasance zakaru a nahiyar Turai, a group A, Lokomotiv Moscow ta ƙasar Russia tana karɓar bakuncin Bayern Munich a birnin Moscow, yayin da Atletico de Madrid a Madrid a ƙasar Spain tana karɓar bakuncin Salzburg ta ƙasar Autrichia. A rukunin B duka dai a Champions League na ƙwallon ƙafa a nahiyar Turai, Shakhtar Donetsk tana karɓar bakuncin Inter Milan, sai Borussia tana karɓar bakuncin Real de Madrid. A group C, FC Porto da ƙasar Portugal tana karɓar bakuncin Olympiacos ta ƙasar Girka, yayin da Olympique de Marseille ta Faransa ke karɓar bakuncin Man City ta Ingila. A group D, Atalanta da Bergamo ta ƙasar Italia tana karɓar bakuncin Ajax Amsterdam ta ƙasar Holland, sai Liverpool ta ƙasar Ingila da ke karɓar bakuncin Midtjylland. A gobe idan Allahu ya kai mu, za a ci gaba da waɗannan wasanni na club inda suka kasance zakaru a nahiyar Turai na wannan shekara. FC Krasnodar ke karɓar bakuncin Chelsea, sai FC Sevilla ta ƙasar Spain na karɓar bakuncin Rennes ta ƙasar Faransa. A group F, dudde a ranar gobe in Allah ya kai mu, Borussia Dortmund za ta kara da Zenit St Petersburg, yayin da Club Brugge na ƙasar Belgium zai karɓar bakuncin Lazio da Roma ta ƙasar Italia. Juventus da Turin ta ƙasar Italia a ranar gobe dai Laraba idan Allah ya kai mu, za a yi karon ƙarshe da ita da Barca ta ƙasar Spain, sai Ferran Kvaros za ta karɓi bakuncin Dinamo de Kiev, yayin da Istanbul Basak Sehir za ta karɓi bakuncin PSG ta ƙasar Faransa, sai Manchester United za ta karɓi bakuncin Leipzig ta ƙasar Jamus. Haruna Amani bakon birnin Gwanni, sashen Hausar murya Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
Sauraro, a daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Kwararru masu aiki ma gwamnatin Amurka sun ce sun gano cewa maganin COVID-19 din na gwaji mai suna Bamlanivimab bai da inganci wajen jinyar waɗanda shu'umar cutar nan ta corona ta yi tsanani a jikinsu. Cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta Amurka ta fitar da wata takardar bayani jiya Litini, inda take cewa daga yanzu ba za ta shirya majinyata don yin gwajin maganin Bamlanivimab a kansu ba. Hukumomi a Buenos Aires, babban birnin ƙasar Argentina, sun sassauta dokar takaita zirga-zirga ta daƙile yaɗuwar corona, wanda hakan ya ba da damar hada-hada ga masu sana'o'i kamar na sayar da abinci da kayan shaye-shaye da wuraren motsa jiki da dai sauransu a karon farko cikin watanni 7. A ƙarƙashin sabuwar dokar, an yarda kashi 25 cikin 100 na yawan kwasumomin da wuraren ke iya ɗaukawa su shiga, tare da tabbacin wuraren na da iskar shaƙa a wadace.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan rana, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Muna mika saƙon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga daukacin masu sauraronmu a duk faɗin duniya, da fatar Allah ya muna jagoranci baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin, Ibrahim Ka'almasi Garba, da wadda ta daidaita mana sautin shirin, Julie Lazarus Gratian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Peace, salam.